نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة، مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا وانا قرينا كانوا وانا يمتشي مي البركة نجوماء يو تقوس قوتن المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير لليهولو لتلاتن da tara، wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 9 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma، wanda muna cikin tafsirin suratul baqara، kuma mun kwana akan aya ta 177 a mun fara tafsirin ta ba mu kammala ba lokaci yayi a gabanin mu shiga ci gaba da tafsirin wannan aya. Akwai wata ɗan mas'ala da nake ga ya kamata mu yi magana akan ta saboda munasabarta، kusan yanzu muna lokacin ta، duk da cewa mas'ala ce tana buƙatar dogon lokaci domin tattaunata، to amma kuma wannan ba shine mahallin tattaunata ba، mahallin tattaunata shine karatun mu na at-tajridus sari. Amma duk da haka ba laifi mu dan yi tsokaci koda kadan ne akai، musamman ma kasancewar yanzu ne lokacin ta. Mas'alar ita ce mas'alar azumta ranar Asabar، azumin da yake na nafila. Mun san cewa a wannan shekarar Asabar ta shigo cikin azumin tasu'a da ashura، sawa'un ga waɗanda suka ga wata gaban Najeriya kamar ƙasashen Larabawa da wasu daga cikin ƙasashen Asiya، waɗanda su yau ne tara gobe goma، wato yau ne tasu'a a gurinsu gobe ashura، kaga ta kama Asabar ce ashura a wajensu. A ganin watan mu kuma yau 8 gobe Asabar zai zama tasu'a، Lahadi ta zama ashura. To kaga ko dai a wannan yanayi ne dai، inda wancan ganin watan mutum yayi dogara، dole dai Asabar za ta shigo cikin wannan azumi، ko dai ta kama ita ce ashura din gaba daya، ko ta kama ita ce tasu'a. To kuma ana yawan tambaya game da azumin ranar Asabar na ba wanda ba na farilla ba. Ina tunawa ko kwanan baya da muka je Nijar an yi min wannan tambaya. To na san dai mas'alar za ta sake bujurowa. To shi yasa na ga yana da kyau mai dan tsokaci koda kaɗan ne a kai، inda tana buƙatar faɗaɗa magana sosai، amma dai ba laifi mu ɗan faɗi wani abu. Hadisin da ya zo a wannan mas'ala ɗin، wanda shi ne aka samu saɓani wajen inganta shi ko rashin inganta shi da kuma fahimtarsa bayan ya inganta، shi ne hadisin da ya zo a cikin sunan Abi Dawud da Jami'ut Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad da Sunan Ad-Darimi da Sunan Nasa'i da Sharh Ma'anil Athar na Tahawi da Sahih Ibn Khuzaima، Sahih Ibn Hibban، Al-Baihaqi، Sunan Al-Kubra da littafai da dama، sun rawaito hadisin ta hanyoyi daban-daban، daga Khalid Ibn Ma'dan، daga Abdullah Ibn Busr As-Sulami، shi kuma daga ƴar uwarsa As-Samma take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tasumu yawm as-sabt illa fi maftrid alaikum، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه حديث هنا تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كدك أزم ترانر السبر سي أبند أكفر لن تامك وتسيلي أزم فر الله كودا تينك بيسام أبند زي كريا أزم سبا إن يعدوك سي باوان إتاتيا كوكما واتو أبند كران دبينو illa li ha'ina min bawan dabino ko kuma karan itaciya to ya tauna wannan domin ya karya azumin sa kada ya dai ci gaba da azumi a wannan ranar wannan hadisi shine hadisin da yazo a babin wannan isnadin da muka faɗa isnadi ne mai kyau kuma akwai wani isnadin da yake kama da shi shi ma yana karfafar wannan isnadin shine riwayar Imam Ahmad ta hanyar Al-Hakim Ibn Nafi' daga Ismail ibn Ayyash daga Muhammad ibn al-Walid al-Zabidi daga Luqman ibn Amir daga Khalid ibn Ma'dan shi kuma daga Abdullah ibn Busur daga ir uwarsa As-Samma wannan shi ma isnadi ne mai kyau akwai wasu hanyoyi daban-daban da aka rawaito hadisin wanda suna da rauni wanda ba za su iya cin karo ko kokawa da waɗannan isnadan guda biyu ba da aka rawaito akwai wasu isnadan kuma da suke karfafar wannan isnadin kamar isnadin Yahya ibn Hassan al-Bakri da kuma isnadin Hassan ibn Nuh wanda suka rawaito hadisin daga Abdullah ibn Busur Abdullah ibn Busur shine sahabi ne ir uwarsa As-Samma ita ma sahabiya ce to akwai riwayar da aka yi daga ir uwarsa yake riwaya daga uwarsa akwai kuma riwayar da shi kansa ne yake rawaitowa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan babu wata matsala tana yi wa ya ji daga irwarsa daga baya kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda dukkaninsu sahabbai ne akwai isnadin da yazo ta hadisin arwato shi ta hanyar Abu Umama isnadin Abu Mughira wanda shi ko dai ya kasance shaz ne ko kuma ya kasance wata hanya ce daban da za ta karfafi ita wannan riwaya da yawa daga cikin malamai an samu waɗanda suka inganta wannan hadisi kamar Ibn Khuzaima ya fitar da shi a cikin littafin da ya kira shi sahihi saboda hadisin a gurin shi sahihi ne Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin littafin da ya kira shi sahihi a gurin sa hadisin sahihi ne haka nan Adh-Dhiya'ul Maqdisi ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Mukhtara wanda sharadinsa a cikin wannan littafi baya kawo hadisin da bai tabbata ba a gurin sa haka nan Ibn Sakan yana da littafin as-sahih shi ma ya saka al-hadisin a ciki wanda yake nuna ya inganta shi cikin waɗanda suka inganta shi daga cikin malamai na baya-baya akwai al-Imam an-Nawawi akwai Ibn al-Mulaqqin malami Ibn Hajar akwai al-Iraqi shi ma malami Ibn Hajar ne Abu al-Fadl al-Iraqi at-Tirmidhi da ya kawo shi a cikin littafin sa al-Jami' ya hassana shi yace hadha hadithun hasan ya ce hadisi ne mai inganci tare da waɗannan akwai kuma wasu malamai da ba su inganta hadisin ba daga cikin ɗin malamai akwai al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin malaman Malik an bijiran masa da wannan hadisin kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud da as-Sunan al-Kubra na Baihaqi an bijiran masa da wannan hadisin sai yake cewa hadha hadithun himsi wannan hadisi ne na mutanen Hims wannan yana nuna cewa bai gamsu da hadisin ba shi sa da aka bujuro masa da shi sai ya nuna cewa hadisin mutanen Sham ne daga cikin malamai magabata waɗanda suka nuna ɗari-ɗarinsu game da wannan hadisi akwai al-Auza'i Imam al-Auza'i ɗaya daga cikin manyan limamai shugabannin wannan al'umma shi ma yana cewa ma ziltu lahu katiman hatta ra'aytuhu intashar ban gushe ba ina taɓoye wannan hadisin har sai da naga ya yaɗu to wannan shi ta kanta magana ce da take nuna wato yana ɗari-ɗari da hadisin Imam Malik kamar yadda Abu Dawud shi ma ya kawo maganar Imam Malik ya ce hadha kadhibun to wannan ƙarya ce kalmar kadhib a harshen mutanen Hijaz wato mutanen Makka da Madina sukan yi amfani da kalmar kadhib suna nufin khata kuma ya ce wannan kuskure ne tunda a cikin isnadin babu wani wanda aka jefe shi da ƙarya saboda wasu sun fassara kalmar Imam Malik da cewa yana nufin kuskure, kamar maganar Abdullahi dan Abbas da yake cewa kadhaba aduwullah, yana nufin akhta. Abdul Haqq al-Ishbili, wanda daga cikin limaman malamai ne na Malikiya a cikin littafinsa Al-Ahkam al-Wusta, ya kawo hanzarin Imam Malik, yana cewa Imam Malik watakila ya faɗi wannan kalma saboda a cikin isnadin akwai Thawr ibn Yazid. Thawr ibn Yazid yana daga cikin waɗanda aka jefe su da bid'ar al-qadar. Wannan bid'ar watakila ita za ta sa Imam Malik ya faɗi wannan kalma akan shi wannan hadisi. Yake cewa duk da cewa dai Thawr ibn Yazid mutumin kirki ne, thiqa ne, amintacce ne, kamar yadda Yahya ibn Ma'in ya wasaka shi da wasu daga cikin malamai, kuma manya-manyan malamai sun rawaito hadisansa, kamar Yahya ibn Sa'id al-Qattan ibn al-Mubarak da Sufyan al-Thawri da wasunsu. Hakanan Imam an-Nawawi shi ma ya shuri wannan magana ta Imam Malik. Yake cewa wannan Imam maganar Imam Malik cewa hadisin ƙarya ne, ko kuma wannan ƙarya ce, ce wannan ba a bar karɓa ba ce, domin hadisi ne sahihi, malaman hadisi sun inganta shi, kamar yadda Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin littafin Al-Majmu. Cikin waɗanda suka illanta hadisin akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ɗaya daga cikin malaman Imam Ahmad, kuma wasu suna ganin Imam Ahmad shi ma yana cikin waɗanda suka illanta hadisin. Imam Ahmad, Abu Bakar ibn al-Athram al-Majirin sani ya tambaye shi game da azumin ranar Asabar da mutum zai yi ba tare da ya hada ta da wata rana ba. Sai Imam Ahmad ya ce, akwai hadisin da ya zo shi ne hadisin Samma, yana nufin wannan hadisin da muka karanta. Sai yake cewa amma Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana ɗari-ɗari da hadisin, lafazinsa shi ne fakana Yahya ibn Sa'id yattaqihi, to yana tsoron hadisin kamar bai gamsu da shi ba. To shi ne a lokacin yake cewa ya ƙi yadda ma ya bani hadisin, duk da cewa ya ji hadisin daga wajen Thawr ibn Yazid, amma ya ƙi yadda ya gaya min hadisin daga ƙarshe na ji shi a wajen Abu Asim an-Nabi al-Dahaq ibn Makhlaj. Al-Asram shi ne almajirin Imam Ahmad wanda yake ruwaito wannan magana daga Imam Ahmad, yake cewa hujjar Abu Abdullah shi ne Imam Ahmad wajen ƙin karɓar wannan hadisin shi ne hadisan da suka zo masu yawa waɗanda suka saɓawa abinda shi wannan hadisi ya ƙunsa. Da aka yi ishara zuwa ga wasu hadisai waɗanda yake ganin sun saba ma abin da wannan hadisin yake nunawa, domin wannan hadisin yana nuna ba za ka yi azumin ranar Asabar sai na farilla, duk wani azumi na nafila ba za ka yi shi ba, sawa'un ka ware ranar Asabar ɗin ita kadai don ka yi azumin a ciki, ko ka gwama ta da wata rana kamar ka haɗa ta da Juma'a da Asabar, ko ka haɗa ta da Lahadi. To kuma akwai wasu hadisai da za mu karanta waɗanda da yawa suna nuna abin ba haka bane. To watakila in ji shi al-Athram yake cewa watakila waɗannan hadisai masu yawa da suka zo sahihai su suka sa Imam Ahmad ya ƙi gamsuwa da ingancin shi wannan hadisi. Abu Dawud ya rawaito hadisin kamar yadda muka faɗa a cikin littafin sa Sunan, amma sai ce hadha hadithun mansukh, wannan hadisi ne da aka shafe hukuncinsa. Kalmar cewa an shafe hukuncinsa yana nuna cewa Abu Dawud ya tabbatar da hadisin, tunda idan hadisi bai tabbata ba a maganar an shafe hukuncinsa, ba a cewa ga wani hadisi mai rauni kuma a ce ai an shafe shi, in an shafe shi to da akwai shi kenan, ya tabbata. Kalmar mansukh da Imam Abu Dawud ya yi magana da ita tana nuna cewa hadisin ya tabbata a gurinsa. Kuma naga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Sharhul Umda ya faɗi wannan magana cewa maganar Abu Dawud tana nuna ya tabbatar da hadisin, baka shi ma za ka iya sa shi cikin waɗanda suka tabbatar da ingancin hadisin, sai dai kawai yana ga hadisi ne mansukh, wato hadisi ne wanda an shafe hukuncinsa. Za mu ji wani hadisi ne suke ganin ya shafe hadisin As-Samma. An-Nasa'i kamar yadda muka ce ya rawaito wannan hadisin shi ma, kuma ya kawo hanyoyinsa daban-daban waɗanda suke ta saba wa juna cikin isnadin, wani lokaci a rawaito shi ta hanyar Abdullah bin Busr an ukhtihi As-Samma, daga ƴar uwarsa Samma, wani lokaci a ruwaito shi ta hanyar Abdullahi bin Busur an Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci a ce an ammatihi As-Samma. To waɗannan hanyoyi, wani lokaci ya zo an Abi Umama, waɗannan hanyoyi da suka zo daban-daban. Shi yasa sai Imam An-Nasa'i yake ga hadisin Muttarib ne. Al-hadisul Muttarib shine hadisin da aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban, kuma aka kasa samun sasanta tsakanin waɗannan hanyoyi mabambanta. To sukan kira shi hadisi Muttarib. Hadisi Muttarib alama ce ta dake nuna cewa shi wanda ya rawaito hadisin nan bai gama kiyaye shi ba. Shi yasa yayi take kawo shi a kamanni daban-daban. To amma a bayanin da muka yi a baya mun ce yana da wasu hanyoyi masu ƙarfi, sauran hanyoyin da suka zo suna da rauni sosai, ba za su iya kokawa da hanyoyin da suka zo masu ƙarfi. Ƙarfafan hanyoyinsa su ne ruwayar da ta zo cewa an ukhtihi Samma, ta zo ta hanyoyi daban-daban, kuma hanyoyi ne lafiyayyu. Akwai ruwayar da ta zo daga Abdullahi bin Busur, shi ma sahabi ne. Don haka in ka ce ƴar uwarsa ce ta ji daga Annabi sahabi ya ce, in ka ce shi ne ya ji daga Annabi sahabi ne, saboda haka kowanne ma ka ɗauka daga cikinsu ba za ka iya tabbatar da hadisin, tunda dukkaninsu sahabbai ne. Ruwayar da aka kawo ta daga Abu Umama ita ma ko dai ya zamana hadisin yana da wata hanya guda biyu, ko kuma ya kasance an yi kuskure a wajen ambaton Abu Umama, amma a hadisin na Abdullahi bin Busur ne. Don haka hadisi ta fuskar sina'a hadisiya, idan za ka bi ƙa'idojin malaman hadisi to da wuya ne a iya soke hadisin. Shi yasa muka ga da yawa daga cikin malamai sun gamsu da shi, wasu sun saka shi a cikin littattafansu da suka ware domin tabbatar da hadisi ingantacce. Wasu sun yi masa hukunci bishuzuz, cewa ya zama bara gurbi, saboda akwai hadisai da dama da zamu gani da suka saba masa, ko suke dauke da abin da ya saba ma wannan hadisi, kuma suna da inganci matuka, kuma ga yawa da haka suke ganin wannan hadisi ya zama shaz, ba za a yi aiki da shi ba. Cikin waɗanda suka yi masa hukunci da shuzuz akwai At-Tahawi, akwai Ibn Taymiyyah, akwai Ibn Al-Qayyim. Ibn Hajar shi ya tafi akan cewa hadisi ne Muttarib. To amma dai kamar yadda na faɗa, abinda ni na fi gamsuwa da shi shine tabbatar hadisin ta fuskar riwaya, ya rage kuma a duba ta fuskar ma'ana me yake nufi. Wannan surar mas'alar azumi ranar Asabar yana iya zuwa da surori daban-daban. Sura ta farko, mutum ya yi azumi ranar Asabar tare da wata rana gabaninsa ko bayansa, wato ko dai Juma'a da Asabar, ko kuma Asabar da Lahadi. Kamar idan ya zo a wata rana daga cikin ayyamul bayt, yana iya zuwa cikin ayyamul bayt. Ayyamul bayt su ne kwanaki na tsakiyar wata 13, 14, 15. To za su Asabar tana iya faduwa cikin waɗannan uku din, ko dai ta faɗo a tsakiya, ko ta faɗo a ƙarshe, ko ta faɗo a farko. To kaga za a zumci Asabar ne ko dai biyomin qablahu aw biyomin ba'dahu, ko kuma ya faɗo a ranar Arfa, ko ya faɗo a ranar Ashura. Ya zama ranar Arfa ta zama ranar Asabar ce, ko Ashura, kamar yanzu wannan matsala da muke ciki ga waɗanda za su azumci Ashura, wanda suka azumci ta su a yau, kaga zai zama Ashura ta faɗo musu ranar Asabar. Kaga anan za ka azumce shi ne, amma ba wai dan yana Asabar ba, dan yana Arfa ne, ko kuma dan yana Ashura, amma ba dan tana ranar Asabar ba. Ko kuma mutum ya azumce shi ba tare da yawmin qablahu wala yawmin ba'dahu ba, ya azumce shi saboda ya kasance ya faɗo masa a cikin abin da kamar siyamu Dawud, ya suma yawman wa yafṭiru yawman, daga zai iya faɗowa a cikin ranar da yake azumi, ya faɗo a cikin ranar da azumi sai ya kasance ya azumce shi. Ko kuma a'a, ana bin shi bashin azumi, kuma ba yi da lokacin da zai yi rama sai a weekend, saboda haka weekend ɗinsa kuma Asabar ce, sai a ciki. Kaga yayi ba dan Asabar ɗin ba, saboda shi ne ranar da yake da lokaci. Ko kuma a'a, ya ga cewa Asabar ɗin ya kamata a riƙa azumi a cikinta, to kaga a nan ne mutu yake. To wannan malamai sun yi saɓani game da wannan mas'ala, surar azumci ranar Asabar azumi na nafila, azumi na farilla, wannan baya daga cikin abinda malamai suka tattauna akan sa, inda azumi ya zama na wajibi illa fi maftarida alaikum, sawa'un ya kasance wajibi ne ko dai na Ramadan ne, watakila ma ya zama shi kadai ne mutun ne ya musulunta saura kwana ɗaya Ramadan ya fito kuma ranan nan asabar ce, kaga azumin asabar kawai yayi ba yawan qablahu ba amma fun farilla ne, to kaga wannan ko kuma mutun yayi bakancan azumi cewa zai yi wa Allah azumin kwana uku kwana hudu, to wannan kaga shi ma azumin ya zama wajibi ya zama na farilla, to shi ma wannan zai iya yi tunda cewa aka illa fi mafturida alaikum, sai abin da ya zama wajibi akan ku ko dai Allah ya farlanta muku ko kuka dauka ya zama farilla akan ku, to kaga shi ma wannan zai yi, ko ana bin sa azumi na Ramadan ana bin sa bashi ya sha azumi saboda tafiya ko mace ta sha azumi saboda al'ada, to kaga ita ma za ta iya ramawa a cikin wannan, to duk wannan ba akan sani ake sabani ba, ana sabani akan azumtar sa tadawwu'an, azumtar sa naflan. Wasu daga cikin malamai suna ganin babu dalilin da zai hana ai azumi rana asabar koda ita kadai ce ba tare da an hada ta da wata rana ba, ko kuma ba tare da ta fado a cikin wata rana da take da falala ba, wato ba tare da ta fado a sura ba ko ta fado a arfa ko ta fado a yamul bit, ana iya azumta ta kawai mutum ya tashi da asabar ya tashi da azumin sa kuma lalla hadiyar ya ci gaba da harkokinsa ba tare da azumi ba, don haka kaga waɗannan su ne waɗanda gaba ɗaya sun illanta hadisin, wanda duk suka raunana hadisin to za su iya cewa ya halatta a yi azumi ranar asabar. Daga cikin waɗanda suke da wannan ƙauli akwai malikiya, suna cewa ya juzu mutlaƙan, ya juzu saumu tanaffuli fi mutlaƙan, haka yi azumin nafila gaba ɗaya a cikin asabar. Wannan kuma shi ne ikhtiyarin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, shi ne zaɓin Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yana cewa hadisin shaz ne ba mahfuz ba ne, saboda a yadda Ibn Taymiyyah yake ganinsa ba za ka iya fassara shi da cewa ana nufin keɓance asabar ba, saboda togaci yadda aka yi to aka yi sai farilla, kaga ashe ana nufin dukkan wani azumi sawa'un an hada shi da wata rana ko ya faɗo cikin wata rana ya shiga cikin hanin, tunda da a ce akwai wanda za a iya togacewa a cikin na nafila shi ya kamata a togace ba farilla ba, da sai a ce kar ku yi azumi ranar asabar illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu, da sai annabi ya faɗi haka, to amma da ya tashi togace sai ya ce illa mafturida alaikum, sai yake nuna cewa ashe duk nafila ta shiga ciki, yace saboda haka kuskure ne a dauke shi a matsayin ana hani ne akan azumci kwana ɗaya kawai, abin nan asabar ita kadai, to in ko har haka ne to ya saba wa ijma'i, wannan shine abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin sharhul umda, ce shi yasa ya zama hadisi shaz, wannan shine maganar Ibn Taymiyyah a cikin sharhul umda, sannan kuma waɗanda suka abin nan haka nan a cikin al-fatawa al-kubra ya faɗi haka, haka nan a cikin iqtida'us sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim yayi dogon magana akan saumi yawm as-sabt a cikin wannan littafi iqtida'us sirat al-mustaqim, haka nan yayi dogon magana wajen shafi biyu ko uku a cikin littafin sa sharh al-umda a juz'in sa na biyu, saboda haka wannan shine zabin sa, kuma wannan shine zabin Ibn al-Qayyim al-Majirin sa a cikin littafin sa Tahdhib as-Sunan, yana ganin asmi a ranar asabar babu wata mushkila, shine zabin al-Imam al-Tahawi Abu Ja'far, shine zabin Ibn Hajar, duk waɗanda suka raunana hadisin wannan shine ra'ayin su, kuma sun yi hujja da hadisai kamar al-Asram Abu Bakr al-Asram ya yi hujja da hadisai waɗanda za mu faɗi wasu daga ciki waɗanda suke nuna azumtar zahirin su yake nuna azumta a ranar asabar, daga ciki akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Ahmad da Tayalisi da sauransu suka rawaito hadisin Juwairiya matar annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajenta ranar juma'a sai ya same ta tana azumi, sai ya ce sumti ams, jiya kin yi azumi wato alhamis, sai ta ce la, sai ya ce da ta sumina gadan gobe za ki azumi, ta ce la, sai ce fa afdiri idan, to in haka ne ki aje azuminki, kaga cewa za ki azumi gobe wacce ce jiya kin yi azumi ita ce alhamis, ta ce ba ta yi ba, to za ki gobe wacce ce goben asabar, kaga ashe kenan inda ta ce inda ta da matsala za ta iya yin juma'a za ta yi asabar, in ta yi asabar nan azumin bai azumin nafila ne, tunda inda ba azumin nafila ba ne annabi zai ce fa afdiri idan, yaji azumin ki ba. To kaga wannan bandukin sa a zahirin sa ya nuna cewa ana azumtar ranar Asabar. Ko dai ana azumtar ranar Asabar saboda halal ne ayi azumi a cikin ta, ko ku ana azumtar ta saboda ta hadu da ranar da take gabanin ta ita ranar Juma'a. Al-Asram yayi hujja da wannan akan halacci. Haka nan akwai hadisin Abu Huraira wanda shine zai zama kamar ka'ida wajen fassara wannan hadisin. Hadisin Abu Huraira a cikin sahih Muslim, annabi yana cewa la yasum ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Afwan, ba wannan hadisin nake so in kawo ba, zamu zo kan shi nan gaba. Wannan shi ma dai yana tare da, yana tafiya ne tare da hadisin Juwayriya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kai azumin ranar Juma'a sai dai idan zaka azumci ranar da take gabanin Juma'a ita ce Alhamis, ko kuma ranar da take bayan Juma'a ita ce Asabar. To kaga shi ma wannan yana nuna halaccin azumtar Asabar, musamman ma idan an hada shi da wata rana, wanda Al-Asram yayi hujja da wannan. Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim sun goyi bayan sa. Daga ciki akwai hadisin Al-Hakim, hadisin Imam Ahmad da An-Nasa'i Al-Kubra da Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da Tabarani da Hakim, wanda suka ruwaito ta hanyoyi daban-daban. Hadisin Abdullah ibn Mubarak an Abdullah ibn Muhammad ibn Umar ibn Ali, Abdullah ibn Muhammad ibn Umar ibn Ali, Umar shine Umar ibn Ali ibn Abi Talib, Umar dan Ali dan Abu Talib, baffan wa Zainul Abidin, dan uwan Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali akwai Umar. Ashe kaga ba gaba suke ba, har ƴaƴan suke sawa. To hadisin an ruwaito shi ta hanyar Abdullahi dan Muhammad dan Umar dan Ali, yake cewa haddathani abi, babansa shine Muhammad ibn Umar ibn Ali, shi kuma daga Quraib Maula Abdullah ibn Abbas. Quraib yake cewa Ibn Abbas da wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun aike ni wajen Ummu Salama, suka ce inje in tambayo mata, in tambayo ta waɗanne kwanaki ne Annabi yake yawaita azumtar su. Sai ta ce yawm as-sabti wa yawm al-ahad, ranar Asabar da ranar Lahadi. Da ya dawo ya gaya musu, suka ce a'a muna zaton baka je ansa sosai ba kuma. Sai ka yace sai suka mayar da ni. Na kuma komawa na ce mata to gashi na je na gaya musu, amma ga abin da suka ce. Ta kara gaya musu ce haka na faɗa maka. Ya kuma dawowa ya faɗa musu, suka ce a to mu tafi gaba ɗaya. Ba su gamsu ba. Suka zo suka same ta suka ce mun aiko miki da Quraib, ya zo da kaza da kaza, kuma ya zo ya gaya mana kin ce kaza kaza kaza. Sai ta ce sadaqa, gaskiya ya gaya muku. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu yawm as-sabti wal ahad akthara ma yasumu min al-ayyam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar Asabar da Lahadi fiye da yadda yake azumta kowanne kwanaki. Wa yaqulu, yana cewa innahuma yawma eid al-mushrikin, ranar idin mushrikai ce, wata ranar idin ahlul kitab ne. Asabar ranar idin yahudi ne, al-ahad kuma ranar idin nasara. Fa ana uhibbu an ukhalifahum, ni kuma ina son saba musu. Ranar idi ba azumi, saboda haka su a gurin su idi ne, shi kuma sai ya azumi. Kaga ya nuna yayi hannun riga da su, tunda inda ya yadda idi ne ba zai azumi ba, shine dalilin da sai azumta su. Wannan ta sa wasu ma suka ce mustahabbi ne ma azumin. To Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsila hadithu da'ifa ya rauna wannan ruwaya, da ya inganta ta daga baya, da ya hassana ta daga baya, kuma ya raunana ta. Amma abinda ya dogara da shi wajen raunana ta su ne Abdullahi ibn Muhammad ibn Umar da mahaifinsa Muhammad ibn Umar, cewa ba a san ko suwaye ba, tare da cewa bai ga Darqutni ya wathaqa su. Darqutni ya ce dukkan su thiqat ne. Sannan Ibn Khalfun a cikin littafin Thiqat shi ma ya ce shi Muhammad ibn Umar shi ma thiqa ne, kuma sanannu ne, shahararru ne, kamar yadda Zahabi yake faɗa game da shi Muhammad ibn Umar, yake cewa kana ahadu ashrafil Madina, na daga cikin sharifan mutanen Madina, shi kuma ba ana kwatanta shi da kakansa shine Ali ibn Abi Talib, yake cewa ma alimtu bihi ba'san, ban san wannan illa tare da shi ba. Hadisansa suna nan a cikin sunan arba'a, kuma yake cewa ba wani hadisi da ya ruwaito wanda aka ga hadisin bai inganta ba. Sauraka wannan isnadin, akalla abinda zaka ce da shi wannan hadisi, ka ce da shi hasan, hadisi ne hasan. Ibn Hibban ya fitar da hadisin a cikin littafinsa As-Sahih. Hadisin zahiri ya nuna halaccin azumtar ranar Asabar, azumin nafila, kuma al-Athram ya yi hujja da wannan hadisi, inda Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka goyi bayan sa. Akwai wasu hadisai da suka zo da suke nuna falalar azumta wasu kwanaki, wanda kuma labudda wata rana waɗannan kwanakin su faɗo cikin Asabar, waɗannan azumumukan su faɗo cikin Asabar. Daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar a cikin sahihinsa daga Abu Huraira, afwan, wannan ita ce ka'idar da nake cewa zan kawo hadisin da zai zama ka'ida wajen hukunta wannan mas'ala, shine hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takhussu laylatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jum'ati bi siyamin min bainil layali illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Manzo Allah ya ce kada ku ware ranar Juma'a da wani qiyamul layli ban da sauran ranaku. Mutum ya ce a daren Juma'a zai yi qiyamul layli. Daren Juma'a shine Alhamis da daddare, ka ce daren Juma'a kaka dauka Juma'a da daddare, kaka dauka irin yanzu wannan daren Asabar ne. Alhamis da daddare shine daren Juma'a, kar ku ware daren Juma'a da wani qiyamul layli ban da sauran dararruka darare. Haka nan kar ku ware yinin Juma'a da azumi ban da sauran yininnika. Ce sai dai Annabi ce sai dai illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, sai dai idan ya zan a wani azumi ne dan ɗayan ku yake. Kaga duk da an hana yin azumi, Annabi ya hana yin azumi ranar Juma'a, amma idan azumi ya dace da wani azumi da ka saba yin azumin Arfa sai ya dace da Juma'a, Annabi ya ce kai. Ka saba yin azumin 6 Shawwal sai Juma'a ta shigo, Annabi ya ce kai. Ka saba azumin abin nan Ashura sai ya faɗo a Juma'a, sai kai. Shi yasa illa an yakuna fi sawmin yasumu ahadukum. To shi yasa malamai suka ce to wannan hadisin shi ma a mu'amalance shi haka. Saboda ka kai azumin ranar Asabar sai dai idan ya kasance a wasu ranaku ne da daman can kana azumi ko azumin ya faɗo a ciki. Daga cikin irin waɗannan kwanaki akwai hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda ya zo yake neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bayani akan ibada. Cikin shawarwarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya ce sum yawman wa aftir yawmain, kai azumi rana ɗaya ka sha kwana biyu. Sai ce inni utiqu akthara min dhalika, nafi ƙarfin haka ya Rasulullah, ina iya fiye da haka. Annabi ya ce da shi to shikenan sum yawman wa aftir yawman, kai azumi yau gobe ka sha. Wa zalika siyamu Dawud alayhi salam, wannan ita shine azumin Annabi Dawud, wa huwa a'dalu siyam, shine kuma azumin da yafi kowanne. Sai Abdullahi dan Amr sai yake cewa fa inni utiqu afdala min zalika, zan iya fiye da wannan ya Rasulullahi. A lokacin yana jin lafiya da karfi da waye, manzo Allah ya ce la afdala min zalika, ba wanda yafi wannan kuma. Afdalu siyam shine siyamu Dawud, indai ba wannan ba to kuma sai dai ka je kuma ka nemi wani abu, amma ce ba wanda ya kai wannan. To ashahid abu ne sananne labudda inda zai yi yawman wa iftir yawman, wata rana Asabar ta shigo ranar azuminsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa togaciya ba, tare da cewa ya san wani abu zai ta maimaituwa, amma Annabi bai masa togaciya ba ko bujju cewa Abdullahi dan Amr ibn al-As idan Asabar ta faɗo yana togace ta ba. Ba mu samu wannan ba, wanda yake nuna cewa wannan bai shiga cikin hanin ba, ko da hadisin ya inganta. Daga ciki akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahr Allah al-muharram, azumin da yake kowanne bayan ramadan shine azumin wannan watan al-muharram. Wa afdalu salati ba'da al-farida shine qiyamul layl, sallar dare ita ce tafi kowace sallah falala bayan tafarilla. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai togace wasu kwanaki ba, bai tugace wasu kwanaki ba. Kaga shi idan mutum zai azumi a cikin wannan watan, zai iya hada hada asabar annabi, bai tugace shi ba. Al-Asram, Abubakar Al-Asram ya yi hujja da wannan, wanda shi ma Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka mara masa baya. Daga ciki akwai hadisin Abu Qatada wanda yake fadar falalar azumin Ashura, yana cikin Sahih Muslim, wanda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin Ashura. Annabi ya ce, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, ina wato sa rai, ina sa tsammani, ina fatan wannan azumi na Ashura zai kankare wa mutum a sanata allati qablaha, shekarar da ta gabata. Za mu ga hadisi ɗaya ne, hadisin Abu Qatada al-Ansari, shi ne ya zo da azumin falalar azumin Arfa da kuma falalar azumin Ashura. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam azumin Arfa, sai ya ce yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya, zai kankare shekarar da ta wuce da wata ta da saura. Aka tambaye shi azumin Ashura, ya ce zai kankare wacce ta wuce, wanda shekara biyu na Arfa ko na Ashura shekara ɗaya. An tambayi wani malami, ina ji Ibn al-Jawzi, aka tambaye shi meye hikima wannan ya kankare azumin shekara ɗaya, wannan ya kankare shekara biyu shine azumin Arfa, wannan kuma ya kankare shekara ɗaya, me yasa aka samu wannan fifikon? Sai yake cewa azumin Arfa wannan na annabi ne sallallahu alaihi wasallama, azumin Ashura wannan na annabi Musa ne alaihi salam, cikin su haifi wani. Daga ciki akwai hadisin siyamu yawm Arafa, shi ma zai shigo nan. Daga ciki akwai hadisin Imam Muslim ya ruwaito, hadisin Abu Ayyub al-Ansari, hadisin sitta Shawwal, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr, wanda duk ya azumci Ramadan sannan ya bibiye shi da kwanaki shida daga Shawwal kamar ya azumci shekara ne. Kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tugace asabar ba, tana yiwa kwanaki shigan da zaka bibiye shi da su ya kasance akwai asabar, annabi sallallahu alaihi wasallam bai tugaciyarta ba. Saboda wannan wani azumi ne na musamman, ba ana yin shi bane dan ita asabar din. Shi ma wannan Al-Asram yayi hujja da shi, wanda Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim sun goya masa baya. Daga ciki akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin Imran ibn Husayn, da annabi ya tambaye shi, ko kuma ya tambaye wani mutum, shakkun ne min rawi, wanda Imran yana jin sanda aka tambaye shi, ya ce ya aba fulan ama sumta sarara hadha ash-shahr, as-sarar yadda Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da jumhurin malaman lugha suke cewa as-sarar shine farkon wato ƙarshen wata, lokacin da wata yake buya saboda ya kusa faduwa, shine ranar 28 da ranar 29, daren 28, daren 29, daren 30, wanda su ne ayyamu istisrarul qadar, a lokacin da wata yake buya saboda ya gama cika, ya fara boyewa, ba a ganin shi sosai. To yake tambaye shi, kayi azumin ƙarshen wata? Sai mutumin ya ce la ya Rasulullah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza afṭarta fasum yawmayn, idan ka sha ruwa to kai azumi kwana biyu. Wannan yana daga cikin azumin muka na sunna wanda ba a san su ba, azumin ƙarshen wata yana daga cikin azumin muka da suka tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim, muttafaqun alai. Wasu daga cikin malamai sun fassara sarar da cewa ana nufin tsakiyar wata, sun maida shi ayyamul bid, wannan lokaci ne wata da kowa ke ganin sa ma ya cika, ya za a kira shi sarar, ya za a ce istisrar, ya za a ce ya buya. Shi yasa wannan fassarar tana da kuskure ce, ba ayyamul bid ake nufi ba, ana nufin ƙarshen wata, kamar yadda Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ya faɗa. Yana daga cikin azumin muka, ina waɗanda suke neman gara basar azumi, ga wani azumi ya samu. Akwai azumin ƙarshen wata, akwai azumi tsakiyar wata, akwai na farkon wata ma to, amma dai akwai na farkon wata shine hadisin da Imam Ahmad da Tayalisi da Ibn Abi Shayba cikin Musannaf da Musnad suka rawaito, akwai shi a cikin Sunan Ibn Hibban, hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyam ghurrata kulli shahr, annabi yana azumtar kwana uku a farkon kowane wata. Saura kaga akwai farko, akwai tsakiya, akwai ƙarshe. Ina yan ina da azumin nafila? Ga fa ƙari ya samu. To kaga anan in aka ce ƙarshen wata labudda wata rana sai ya zama akwai asabar. In aka ce farkon wata labudda wata rana ya zama akwai asabar. In aka ce tsakiyar wata labudda wata rana ya zama asabar. Kuma ba a ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi togaciya da ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ya togace abin nan ba. To wannan tasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa ana iya azumtar ranar Asabar. Mun ce mutanen kashi na farko su suna ganin ma mutlaqan ko da ita ranar Asabar din ce ita kadai, ba a hada ta da kowa da kowace rana ba, ko da bata fado cikin waɗannan kwanaki masu falala ba. To amma mazhaba ta biyu shine waɗanda suka ce hadisin ya tabbata, amma sun dauki hadisin ne akan cewa mutun ya azumci ranar Asabar lidatiha a karan kanta, amma in azumin ta ya dace da wata rana kamar waɗannan ranakun da muka faɗa, to ba zai shiga cikin hanin ba. Akwai wanda suka ce in ya dace da wata rana, ko ku aka haɗa Asabar ɗin wata rana, aka yi Asabar da Lahadi ko aka yi Juma'a da Asabar kamar yadda ya zo a cikin hadisan da muka karanta, to ba za su shiga cikin hanin ba. Farkon wanda ya tafi akan wannan ya gani, ya abin da na gani shine Tirmidhi da ya kawo wannan hadisin, sai ya ce wannan hadisin malamai sun takaita shi akan wanda zai keɓance Asabar da azumi, amma in zai hada ta da wasu ranaku wannan ba zai shiga cikin hanin ba. Hakanan Al-Tahawi yana cewa idan hadisin ya tabbata za a iya bashi wannan fassarar. Hakanan wannan shine ra'ayin Ibn Khuzaima, shine ra'ayin Ibn Hibban, Ibn Shahid a cikin littafin sa An-Nasikh wal Mansukh, shine ra'ayin Al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra, shine ra'ayin Ibn al-Mulaqqin da yawa daga cikin malaman fuqaha al-madhahib, al-madhhab al-Hanafiyya da madhhab al-Shafi'iyya da madhhab al-Hanabila. Duk da cewa madhhab al-Hanabila Ibn al-Qayyim abin Ibn Taymiyyah yana ganin ra'ayin na bayani ne wanda ba su fahimci maganar Imam Ahmad ba, shi yana ganin Imam Ahmad yana ganin hadisin mai rauni ne ma, shi yana ga ana iya yin azumin da Asabar koda ba tare da an hada ta ba. To amma da yawa waɗanda suka zo daga baya cikin malaman mazhabar Hanabila sun tafi akan karhancin yin azumin Asabar ita kadai, amma sun yadda a hada ta da wani. A cikin Malikiya ma akwai wanda suka faɗi wannan, kamar Ibn al-Juzay a cikin al-Qawanin al-Fiqhiyya, kamar al-Qarafi a cikin al-Dhakhira, su ma sun kawo azumin ranar Asabar ita kadai a cikin azumin da aka karhanta. Ibn al-Juzay ya kawo a cikin al-Qawanin al-Fiqhiyya, hakanan al-Qarafi cikin malaman Malikiya ya kawo wannan a cikin littafin sa al-Dhakhira. Sau haka wannan shi ne zaɓin da yawa daga cikin malamai al-Munawi al-Shawkani har zuwa kan Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sau haka suna ganin cewa hadisin ya tabbata, amma a fahimce shi akan keɓance Asabar ɗin da azumi, ba idan ta hazo a cikin wata rana da take da falala ba, ba kuma idan an haɗa ta da wata rana gabaninta ko bayanta ba. Wanda ni na fi gamsuwa da wannan ra'ayi. Akwai ra'ayi na uku, shine ra'ayin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wadanda su suke tabbatar da hadisin, kuma suna ganin banda farilla babu wani azumin da ya halatta mutum ya yi. Suna fassara hadisin Juwayriya da cewa idan mutum bai san an hana azumin Juma'a ita kadai ba, ya fara azumin Juma'a ko ya yi azumin Juma'a, kace to a wannan lokaci azumin Asabar ya zama masa wajibi. An gane, saboda ya koma ila fi maftari da alaihi, saboda haka sai a irin wannan ne hadisin Juwayriya zai zo. To amma hadisin Juwayriya a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa afdiri idan, kaga ai tunda wannan azumin ai bai zama mata wajibi ba, ciki ki karya azumin ki, to shikenan tunda ba a yadda ai Asabar ba, kwata-kwata na nafila, sai annabi ya ce kawai kari azuminki, kamar yadda ya faɗa mata ka tasa su mena gadan ta ce a ce fa after idan, to kaga in ya fara bai je ko idan rana ai za a ce ya aje azumin, tunda dai azumin abin sabar din bai zama masa abin nan ba. A wannan kaulin Hawi ya kawo a cikin littafin sa Sharh Ma'anil Athar, ya ce wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi, wato tun gabanin Ibn Al-Albani rahimahullahu ta'ala akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi wanda bai ambaci ko su wane ne ba, amma Badruddin Al-Aini a cikin sharhin da yayi wa Ma'anil Athar, akwai sharhin sa Nukhabul Afkar fi Tanqih Mabani Al-Akhbar fi Sharh Ma'anil Athar a ciki a mujalladi na 9 shafi na 439, ya kawo sunayen wasu wanda yake ganin sun take cewa sun tafi kan wannan ra'ayi. Akwai Mujahid ibn Jabr al-Majran Abdullahi dan Abbas, akwai Tawus ibn Kaysan fima al-Majran Abdullahi dan Abbas, akwai Ibrahim an-Nakhai, akwai kuma Khalid ibn Ma'dan, cewa waɗannan daga cikin tabi'ai dukkanin su tabi'ai ne sun tafi akan wannan ra'ayi, wanda yake nuna cewa Sheikh Nasiruddin al-Albani bai kadaita da wannan fahimta ba, gabanin sa akwai wasu manya da suka yi irin wannan fahimta, saboda haka ba abu ne da zaka kushe wa mutum saboda wannan ba, ka ce yaya abin nan. Wasu suna cewa shi kadai ne ya fara sarraha tahrim, cewa haramun ne, sauran ana cewa sun karhanta ne. To yawanci karaha a gurin salaf tana da ma'anar tahrim ne, yawanci suna da wuya su ce su amfani da kalmar abin nan haram, sai dai su ce abin nan wa kariha, kamar yadda Allah ya ce wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Sheikh Nasiruddin Albani yayi maganganun sa masu karfi sosai a cikin littafin sa daban-daban, kamar Irwaul Ghalil, kamar littafin Tamamul Minna, kamar silsilatu ahadith sahiha, da ya tattauna wannan magana a ciki. Kamar yadda na faɗa, magana ta biyu ita ce abinda na fi karkata gare shi, kuma ba abu ne da za a tada kayar baya ba, wanda ya ƙi saboda ganin ya gamsu da hadisin kuma bai fahimci wani fassara ba illa hani. To wannan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ladan kankami sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da ita a cikin kowane yanayi, wanda kuma yake ganin fassara hadisin kamar yadda jumhur suke gani shine kadaita asabar ita kadai ita ce aka hana. To shi ma wannan maganganu ne na malamai masu yawa, saboda haka ba abu ne na tada jijiyar wuya ba, ba makarancin ilimi wani lokaci sai kaga yan mas'ala da bata karkariya ba, kaga ana ta tada kura, kaga an mutum ya ta karkare kamar zai kai duka akan ta, sannan kuma duk abin bai kai haka ba. Mun so mu wannan dan jawabi ne, ban sani ba kowa akwai, har yanzu muna da lokaci hudu. To kawai ka ce mu nade tabarban mu. Mun yi wannan jawabi ne domin ana yawan tambaya akai menene maganganun sun fi haka fadi, sun fi haka yawa. To amma dai a takaice ne wannan muka bayar, na tabbata insha Allah sakon ya isa. Akwai abin da shi ma yana da bukatar wani lokaci idan munasaba ta samu mu yi tsokaci akan sa, shine batun akwai wadanda su gaba ɗaya su azumin Ashura ma su kanci suke yi, gaba ɗaya azumin Ashura ma cewa suke ƙarya ake wa annabi, bai wani azumin Ashura ba, ya za a ce annabi ya zo ya ga wani abu Yahudawa suna yi, yayi waye suna kawo shubohi daban-daban. To annabi ya ce, an ce da shi ranar da aka halaka annabi mu abin nan Fir'auna, aka tsirar da annabi Musa, kuma Yahudawa ai ba da kalandar musulunci suke lissafi ba, Yahudawa ba sa lissafi da abin nan al-ashhur al-qamariyya, suna yin lissafi ne da al-ashhur al-shamsiyya, wato suna yin lissafin yini ne ba lissafin dare ba. To ya za a ce a Muharram 9 da 10 ko 10 ga watan Muharram, su ai ba da wannan suke lissafi ba. Akwai irin waɗannan shubuhohi, wanda ce Abdullahi dan Abbas ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin. Abdullahi dan Abbas sanda aka yi hijiran nan bai fi shekara 2 ba, dan shekara 2 ne ya zai zo ya fara labarin annabi ya ga annabi yayi kaza. Akwai maganganu dai na jahilci da rashin fahimta, wasu ma daga cikin waɗanda suke bin kafofin abin nan internet suna ta kwaso irin waɗannan. Yawanci maganganun shi'a ne, akwai yawanci shi'a da yake suna cewa Muawiya shine farkon wanda ya fara zuwa yaɗa azumin Ashura a Madina, wai ya zo ya sa mutanen Madina ba sa yi, ya zo ya ce musu ya ba sa yi, shi ya fara kawo azumin Ashura. To kaga anan in har shi ya fara kawowa ya aka yi sabai suka karɓi bid'a, suka bar shi saban da suka yaki Yazid suka yaki waye suka yaki waye sai Muawiya kawai zai kawo musu azumin kuma sai ai tabin shi kaga duk alama ce ta jahilci wanda in aka samu lokaci insha Allah ita ma za mu yi tsokaci akan ta musamman ma a yanzu da kwashe-kwashe yayi yawa gashi ana gane sunnar amma kuma ana ta kwashe-kwashe sai ga nan da nan ana turo maka wasu abubuwa shirme karerai kuma ana cewa wai ka tura wai kai ma ka tura ƙarya ce amma wai kai umartarka ake kai ma ka yada ta saboda shi ya gamsu cewa abin da aka turo masa din gaskiya ne to kaga akwai buƙatar a yi ta bayani kuma sannan akwai waɗanda sun fake da wasu aqidu miyagu su kuma sun soto suna yaƙar sunnar ta ƙarƙashin waɗannan aqidun nasu su ba ko fake ƙarƙashin mazhaba sai su saboda mazhabar malikiya kaza 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 saboda ka sidirar wa sunna din su ma sai za su yaƙe ta to kaga duk waɗannan za su sa dole ne wasu shubuhohin sai ana tsaya ana yi wa mutane bayani saboda a yaye musu wannan ƙurar da ake ƙoƙarin bice wannan haske na sunna da ita abinda muka yi na daidai Allah ya karɓa mana yau da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.